العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم ثلاثة عشرين دشيدة غوتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبودة أريه حدود ثلاثين دأوكو kuma sha hudu ga watan 8 na shekara ta 2012 ta miladiya zamu tashi a tafsirin aya ta 33 a cikin suratul a'raf insha Allah a zamu fara amsa tambayoyi da farko dan Allah a tayana addu'a a tayana da addu'a akan wasu bukatu nawa da kuma na sauran ƴan uwa musulmi Allah ya biya mana bukatun mu baki da Allah ya biya maka bukatunka Allah ina neman karin bayani akan irin nau'in aljanna wacce annabi Adam alaihi salam ya zauna domin naji wani malami yana cewa ba aljannar lahira bace wai a duniya take ya kafa hujja da ayar da Allah yace idan aka shiga aljanna ba a fita to na farko dai a wannan dole ne mutum ya imani cewar a aljanna gaskiya ce kuma aljannan nan a sama take domin hadisi abinda suka nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'in da yake yi na kunuti na bude sallah yana cewa antal haqq wa qawluka alhaq wa wa'duka alhaq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce kuma aljannan nan an halicce ta kamar yanda yazo a hadisin da muka ambata da annabi sallallahu alaihi wasallam da yace da Allah ya halicce aljanna sai yace ma jibril ya je ya ganta saboda haka tabbas ce kuma a sama take saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace in za ku roki Allah al-firdaus al-a'la fa innahu a'la al-janna wa fawqahu arshur rahman yace aljanna da tafi komai daukaka kuma saman ta shine al-arsh al-arshi ko a sama yake saboda haka aljanna ita ma a sama take kuma Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Adam a da ya fita shi da Hawwa ta ya ce qala habita minha jami'a ku fita daga cikin ta gabaki daya kuma a wani wajen yace walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin da ya fitar da su ya ce kuna da matabbata a cikin ƙasa da jin daɗi ya zuwa ga wani lokaci shine ajalun saboda haka al-istiqrar a bayan ƙasa yake idan da aljanna a nan duniya take dan me za a ce musu walakun kuna da matabbata a cikin ƙasa ba a fitar da su daga cikin aljanna din ba kenan inda aljanna a cikin ƙasa din take saboda haka wannan kaulin da mutane suke faɗa babu dalili a kansa amma hujjan da suke cewa hujja ce cewa in an shiga aljanna ba a fita in an shiga aljanna ba a fita shigar da Allah madaukakin sarki ya ambata ta shigar da ba a fita shine shigar waɗanda yake suka shiga ranar bayan tashin alkiyama a ranar lahira saboda haka in an shiga aljanna ba a fita wannan din ma zamu dauke shi akan umum ne duk wanda ya shiga aljanna baya fita sai wanda Allah ya ce ya fito da shi shine annabi Adam saboda haka babu wani ci karo a cikin wannan amma wannan hujja ce da yake ganin hujja ce Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayi dogon bayani akan wannan mas'ala a cikin al-fatawa dinsa wanda yake babu lokaci da zamu iya karanta abubuwan da ya faɗa amma wannan yana ɗaya daga cikin abu hujjojin da ya kawo na nuna kan cewar duk wanda yake cewa aljannar da aka shigar da aka saukar da annabi Adam ba anan ba ita ce aljanna aljannatul khuld wadda take a sama ba wata aljanna ce anan duniya a hama sun faɗi ma inda take sun ce a ƙasar India to wannan kauli ne wanda yake ba shi da dalili kuma yana daga cikin jinsin irin kaulin ƴan batiniya kusan ƴan batiniya akwai wata firqa da wanda suke cewa duk abubuwan da kuke da ake faɗa duk sura ce ba haƙiƙa bane sallah ba haƙiƙar sallah ake nufi abinda ake nufi da sallah wato ka san Allah abinda ake nufi da aljanna wani jin daɗi ne wanda zaka samu saboda haka sukai aljanna su ta duniya a cikin Sham a wajen irin Lebanon din nan waje ne ni'ima wani fili wani waje aka samu ne ni'imar gaske wato a cikin wani wadi sama duk wato kore shari'a rufe shi kuma aka sa kyawawan ƴan mata a wajen aka rinka ba su wiwi suna sha a hashishiyun kenan the assassins wanda aka mayar da su kan cawai su sun riga sun kai sun riga sun samu ma'arifar da ake bukata yanzu har sun shiga cikin aljanna ga aljanna ai anan duniya take ba a wani waje bane to yana daga cikin irin jinsin waɗannan aqwal din da suke zuwa suke kawo barna a cikin addini su tar da mutane daga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka a farga abinda malamai suke akai malamai waɗanda suke warasikhuna fil ilm matabbata a cikin ilimi tun daga zamanin sahabbai har zuwa ga wannan zamanin namu da muke ciki shine wato aljanna nan ba anan duniya take ba aljanna ce wadda take ita ce wadda Allah ta'ala ya halitta ta zamanto aljannatul ma'wa aljannar zama ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah kuma a sama take ita ce kuma wannan aljannar wadda Allah ta'ala ya halicci annabi Adam ya sa shi a cikin ta sannan kuma da ya ci daga cikin bishiya ya fitar da shi daga cikin ta da alƙawarin kan cewa wanda shi da duk wanda suka yi imani daga cikin zuriyarsa za su koma cikin ta wannan yace kasan nan ta shiga cikin wani mawuyacin hali musamman rashin tsaro to wai ina mafita eh wannan tambaya ce ne koyaushe abinda ake ta faɗa kan cewa mafitar mu shine komawa ga Allah mafitar mu shine komawa ga Allah ma'anar komawa ga Allah shine komawa ga Allah da roƙonsa roƙon Allah madaukakin sarki ya yayi mana domin duk wani musiba idan duk wata musiba idan ta zo ba ta zuwa sai dan saboda zunubai kuma Allah baya dauke ta sai da tuba da istighfari saboda haka mu koma ga Allah da yawan tuba da istighfari da yawan abubuwan da Allah zai yi jikan mu saboda su duk abubuwan da Allah yake jin kan bayi saboda su mu lizimce su wanda yana daga cikin wannan mu tabbatar da da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tsakakanin mu sannan mu yawaita abubuwa na jin tausayin na kasa jin tausayin marayu jin tausayin zawarawa jin tausayin nakasassu jin tausayin wato mata waɗanda suke cikin gidaje ake ta zalunta su duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke idan muka ji kan waɗannan rauna na Allah mu ma zai ji kan mu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin waɗanda suke bayan ƙasa Allah da yake sama da al'arshi shi ma zai ji tausayin ku haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda haka mu kyautata tsakaninmu da Allah ta waɗannan hanyoyi sai Allah madaukakin sarki ya yaye mana ko mu ci gaba da hakuri har domin kowane abu yana da ajali a wajen Allah kada mu yanke kauna mu dawwama cikin addu'a kuma abinda muke ta kokari kenan muke yi daidai gurgudan ikon mu a masallatai muna gani yanda ake ta addu'a a lokacin kunuti da kafin Ramadan ana yi da Ramadan yazo shikenan kunutun da ake yi a cikin tarawih ya wadatar sannan kuma a majalisai na ilimi ko yaushe a yawaita addu'a a sannan kuma mu kokari mu rage barna a cikin al'umma daidai gurgudu kowa mutumin da ya san daidai ya zamanto malamin wannan abu to yayin da ya ga ba daidai din ba ya tsawatar daidai gurgudu ba ya zaman to kana ganin ana barna a gabanka ana barna a unguwar ba za ka tsawatar ba ka ce to ya za a yi kuma ka faɗa ba za a je daga gare ka ba a'a irin abubuwa da na munkari da aka tsare ba a yi a cikin al'umman nan yanzu an dawo ana yin su a tashi a gyara su yanzu da mata masu tsayawa akan titi ana ɗaukan su da in hizba suna kokari suna hana su yanzu so mu bayyana a cikin abin nan yanzu so mu bayyana a titunan mu to lallai abin nan lallai a tsaya a tsore wato a yi wa'azi akan wannan ai musu wa'azi a jawo kansu bil hikmati wal mau'izati al hasana kuma in hizba idan ba su da labari muna sanar da su don su tashi su ci gaba da aikin su domin har yanzu dokar da ta kafa hizba tana nan kuma suna nan har yanzu suna yi saboda haka su tashi su ci gaba da aikin su domin abinda Allah yake ije ma wannan al'umma da albarkar irin wannan aikin Allah ne kadai ya san iyakarsa muna da wannan kyakkyawan zaton da cewa wannan abu ne wanda ake na alkhairi kuma koda suna da abubuwa wanda suke yi na kuskure Allah ya fi musu kuskuren su ya dawo da su kan hanyar daidai ya inganta aikin su amma aiki ne wanda yake kyakkyawa wanda yake da shi Allah yana ije mana Allah yana kawar mana da azaba da musibu masu yawa a cikin al'umar kuma ba wai sune kadai za su yi amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar ba kowa yana da haƙi ne umarni da kyakkyawa ya hani da mummuna idan kaga abu mummuna akallan abin da zaka yi ka kishi a cikin zuciyarka amma ba kai ka gani ka kauda kai ba wannan shine yake kawo mana musiba da zaman to ana barna ba waɗanda suke inkarin barna Allah ya kishi mu wannan yace Allah ya karbi ibadun mu amin dan Allah ina son san hukuncin bin mamun da ya miƙe zai ci ko raka'a da ta kubuce masa da kuma hukuncin bin wanda yake nafila a matsayin sallah ta farilla ko akwai hadisi ko ijma'i da ya tabbatar da hakan domin naga mutane suna yi eh wannan matsala ce ta fikihu wanda yake malamai sun yi sabani akan ta a asalin wannan shine kan cewar akwai malamai da suke ganin cewar sharadin limanci dole ya zamanto kan cewar niyyar liman tayi daidai da niyyar mamu kuma matsayin liman ya zamanto daidai yake da matsayin mamu ko gaba da matsayin mamu niyyar liman ta zamanto daidai da niyyar mamu wato ya zamanto yana niyyar sallar farilla liman yana niyyar sallar farilla kai ma mamu kana sallar farilla idan ya zamanto akasi liman yana niyyar sallar nafila mamu kuma yana niyyar sallar farilla to limancin sa bai inganta ba wannan shine abinda waɗansu malamai suke akai kuma haka zalika dole ya zamanto karfin sallar su daidai take mai yin sallah shi kadai da mai yin sallah a matsayin liman karfin sallar sa ta kai ai koyi da shi amma wanda yake mamu wanda yake koyi da sallar wani tunda shi ma kansa koyi yake yi karfin sallar sa bata kai wani ya zo ya koyi da shi ba to duk wannan bisa wannan waɗansu malamai suke cewa ba za ka yi sallah da mamu wanda ya taso yana cika raka ba za ka mayar da mamu wanda ya taso yana kokarin cika rakawoyin da ya rasa wato masbuki wanda ya rasa salloli wanda ya rasa rakawoyi to kai ba za ka zo ka mayar da shi limamin ka ba haka zalika in yana sallar nafila ba za ka zo ka yi sallar farilla a bayan sa ba haka in yana sallar azhar ba za ka zo ka yi sallar la'asar a bayan sa ba ko yana sallar la'asar ba za ka yi sallar azhar kai a bayan sa ba wannan shine mazhabar Malik rahmatullahi alayh wadansu malamai kuma suka ce wannan ba sharadi bane sabanin niyya ba zai haramta in ba zai hana ingancin wato limanci ba madogarar su shine hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine mazhabar imam ahmad ibn hanbal da al-imam shafi suka ce dalilin su hadithin Mu'ad wanda yake hadisi ne ingantacce a cikin sahihul Bukhari da Muslim cewa ya kasance yana sallar isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin sa a cikin na Madina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina sannan ya koma unguwar su a Quba yayi ma mutanen su sallar isha a matsayin liman su kuma suna bin sa yana tsawaita karatu a cikin sallar sai ya je ya bude suratul Baqara sai suka kai karar sa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa fada yace idan zakai limanci da mutum in zakai sallah kai kadai ka tsawaita sallah yanda kake so amma in zakai limanci to ka sani a cikin mutane akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai mabukaci dan haka ka takaita ka karanta da irin su wa shamsi wa duhaha wa layli idha yaghsha wa duha ya ga masa irin surorin da ake karantawa amma bai masa inkarin limancin da yake ba saboda haka kuma limancin kuma sallar da yaje yake musu wacce ce farilla wanda yayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda yake musu ya bar wanda yayi da annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin farilla yaje yace ta ita ce farillar ka san ba zai haka ba ballantana ma kuma riwaya ta zo sariha a bayyane take cewa fahiya lahu nafila wanda yake yi nafila ce a gare shi saboda haka kun ga mu'azu nafila yake yi su kuma wanda suke sallah a bayan sa mutanen Quba ba masallacin Quba ba unguwar Quba nake nufi su kuma wayannan mutanen farilla ce ko saboda haka an samu liman yana nafila mamu yana farilla wane ne saboda haka liman matsayin sa kuma bayan matsayin sallar sa a karfi kuma bayan matsayin sallar mamu tunda nafila bata kai farilla ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai masa inkari ba wato kenan wannan sunna ce taqririya sunna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar tunda bai masa inkari ya ce a'a in dai za ka rinka sallah tare da ni to kada kuma ka je kai limanci ba domin ba a yin sallah ba mai nafila baya wucewa gaba ya limanci da masu farilla saboda haka malamai suka ga kanta irin wannan surar ta inganta. Kuma Imam Malik yana da hujjarsa, hujjarsa shi ma a cikin hadisi ce, hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace innama ju'ila al-imam li utamma bihi, an sanya liman dan ai koyi da shi, fala tahtalifu alaihi, kada ku saba masa. To kaga sai Imam Malik yace kada ku saba masa, yana wani sabani ne ya kai irin ka saba masa aniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana, saboda kaga shi ma hujjarsa tana da ƙarfi. To amma abin da yafi ƙarfi a nan wajen shine matabar Imam Shafi'i da Imam Ahmad, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace kada ku saba masa, amma an saba aniya sai ya kyale, wanda ya nuna kan cewa wannan sabanin ba shi ake nufi ba. Saba masa da ake nufi shine wanda yazo fassarar sa, fa idza kabbara fa kabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir, in yayi kabbara ku kabbara, kada ku kabbara sai yayi. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka, in yayi ruku'u ku yi ruku'u, kada ku yi ruku'u har sai yayi ruku'u. Saboda haka ana nufin sabani a cikin ayyukan sallah, amma a cikin niyya, tunda ya tabbatar da sabanin niyya tsakanin mu'azu da waɗanda suke sallah a bayansa, ya nuna kan cewa wannan sabanin niyyar baya cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a saba limamu ya saba ma liman. Saboda haka babu laifi kai sallar kamar yadda aka rawaito daga tabi'ai, musamman tabi'an Makka, suna cewa idan mutum bai samu sallar isha ba, yazo ana ashan ana sallar tarawi, sai yazo sai ya shiga cikin sallah tare da liman, sai ya niyyar sallar isha, ya shiga sallar tarawi din da ake, in aka yi raka'a biyu aka yi sallama sai tashi cika raka'a biyu, kaga yayi sallar isha a bayan mai yin nafila. Bisa wannan hadisi na Mu'adh, Ata ibn Abi Rabah ɗaya daga cikin malaman Makka yana fatawa da wannan. Saboda haka in ka shigo masallaci kaga mutum yana sallah, ko ma wace irin sallah ce, in kai kadai ne ka shiga ku yi sallah tare da shi, kai sallar ka kake yi shi ma sallar sa yake yi, kun dai samu ladan jam'i, saboda kwadayin samun ladan jam'i, ko ma mu ko masbuki ne, idan ka bi shi sallar ka ta inganta. Allahumma sai dai sura guda daya, surar da ya zamanto hai a sallar take sabani shine kamar sallar magriba da sallar isha. Tun yazo yana yin sallar magriba, yazo zai yi sallar magriba, ya shiga masallaci sai ya ga ya shiga yayi sallah a bayan wadan, su kuma sallar isha suke. To kaga in yayi sallar magriba zai zauna ne sai ya jira su sallama, ko zai sallame ya kyale shi. To Shafi'iyya suka lizimci asalin su, suka ce haka din zai yi, in yayi sallah, in aka yi sallah su sun ce mutum zai yi, amma hatta matabar Imam Ahmad su kansu sun togace wannan surar saboda sabanin hai'ar sallah. Amma Shafi'iyya kauli a cikin matabar su sun tafi akan cewa mutum zai iya yi, saboda haka idan ya yi sallar magriba a bayan mai sallar isha yana da zaɓi, in aka yi raka'a uku sai ya zauna ya yi tahiya, in ya so ya sallama ya fita daga cikin sallah kafin liman, ko kuma ya jira har liman din ya zo ya same shi sai sallama tare. Kuma suka ce suna da asali akan salatul khawf, duk da yake sallah ce wanda yake ta abin nan, sallah ce wanda yake sallarura, amma sun mai da ita asali akan wannan babin. Saboda haka akwai wannan sabani din, wannan surar kamar yadda mu da a cikin karatun mu na iziya muka rinjaye da kan cewa wannan surar, irin wannan sura din, wato mutum ya guje ta saboda tsananin da ke ciki na saba ma aikin liman, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Ba saba niyya ce kawai take cikin wannan ba, akwai sabawa a cikin ayyuka, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a samu wannan safanin. Saboda haka kada mutum ya irin wannan surar, yayin da mutum ya zo yake sallar magriba ce zai yi, to ya tsantseni ganin wanda zai bi sallah din, idan ya zamanto kan cewa ya gane cewa sallar isha yake yi, to ya mayar da ita nafila, ya bi shi ya sallar isha, in aka yi sallama ya tashi ya sallar magriba, sannan ya sallar isharsa. Amma in dai surar ta saba kada ya zamanto an samu wato sabani, kamar yadda hadisin Abi Hurairah ya nuna na cewa fala tahtalifu alayhi. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan aiki in ka zo kace zaka bi shi sai ya ture ka, sai ya ce har ya ce in a in ya ce a'a, in ya ce in ba shi da sallah ne idan ya yi magana a cikin sallah, amma in ya ture shi eto wannan aikin ba mai yawa bane. Ai Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sallama a cikin gare shi a cikin sallah, yayin raddi bil isha, yayin raddi afwan a ce yana tsugune ne, yayin raddi bil lokacin da ya raddi bil ishara, abin nan aiki in dan kadin ne a cikin sallah baya bata sallah, amma ba shi da bukatar yayin wannan, idan shi ra'ayinsa shine zai iya yin sallar tare da shi fa. waɗansu zaka ga saboda tsananin riko da ta'limat na mataba musamman a hanyoyi masallaci da suke kan hanya zaka ga an yi akata ko an rubuta alama sallar la'asar sallar isha sallar azhar sallar magriba mutane suka zo za su yi sallah tunda masallaci ne na kan hanya in sallar azhar za su yi in da rana ne sai su sanya azhar dan idan ka zo in azhar kake yi in la'asar za ka yi kada ka bi su in kuma la'asar za ka yi to dama gashi nan sun ce la'asar suke sai ka shiga ka bi su to duk wannan saboda waɗanda suke wanda suka tafi akan zahirin mazhabar Imam Malik kenan amma wanda yake shi ya karbi fatuwar mazhabar Imam Ahmad ko ta Imam Ash-Shafi'i wanda yake mu ma dai da shi muke fatuwa shi muka rinjayar a cikin karatun mu na Izziya a wannan masallacin to babu laifi kada ya kallafa ma kansa wannan yayi sallah bayan kowa in dai ba dai su in dai sai inda hay'ar sallar ta canza shine kamar sallar magriba da a bayan sallar la'asar ko sallar isha a bayan mai sallar magriba duk da yake wannan ita mai sauki ce kai sallar isha a bayan wanda yake sallar magriba sai ka bi shi in yayi sallama shikenan sai ka miƙe ka cika sallar isha ka zaman da kai a wajen da yake ba na zama ba kai zama ne saboda koyi da liman kuma dama liman yana dauke wato aikin mamu saboda haka ba zai zamanto kai kari a cikin sallah ba bal wannan surar ta fi sauki bisa surar da muka ambata ta magriba a bayan mai sallar isha wallahu ta'ala a'lam wannan abin da yafi idan mutum biyu suka tada sallah suna yin sallah sai wani na uku yazo sai ya tura limamin gaba shi ya je ya shiga tare da mamun wannan ba haka ya kamata ba janyo mamun ya kamata shi liman ka kyale shi sallar sa ta zamanto ta fi cika bisa taku ba wani motsi in ba motsin sallah ba amma ka tura shi ya taku daya biyu babu haja na kai wannan dan ka janyo shi mamu din su tsaya a cikin sallah wannan shine fikihu shi wannan shine shine fahimtar addini na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
تو الله تعالى يتي قل إنما حرم ربي الفواحش كتشي يا رسول الله كجي يمسو إنما حرم ربي الفواحش وبنجي جينا أبن دي حرمتا كوي سوني أيوكا الفاشا ما ظهر منها وما بطن wanda suka bayyana daga ciki da waɗanda suka buya wal isma da sabo wal baghy bighayr al haqq da kuma zalunci ba tare da haƙƙi ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana da kuma ku yi shirka da Allah abinda bai saukar da hujja akan shi abinda bai saukar da hujja akan sa ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun da kuma ku faɗi abu ga Allah abinda ba ku da sani akan sa wato idan wannan raddi ne ga mushrikai da suke cewa Allah ya haramta wato Allah Allah shine yayi umarni da alfashar da suke aikatawa na yin dawafi sirara cewa Allah ne yayi umarni da wannan to Allah ta'ala yace Allah baya umarni da alfasha to ga abu sai yace kuma to ka gaya musu ga abinda Allah ga abinda kadai Allah ya haramta wannan innama wato wannan kamar an yi hasrin dukkan haramun a cikin wannan yake domin innama lil hasr tana katange dukkan abinda ba dukkan abinda aka faɗa shine kadai wato kamar wato ana cewa ne ma harrama rabbi illa kaza wa kaza ba abinda ubangiji na ya haramta face waɗannan da farko sune alfawahish jam'in fahisha alfasha kamar inda muka ambata shine dukkan abinda yake munin sa ya kazanta munin sa ya munana fasadin sa barnar sa ta zamanto mai girma yawanci kuma itlaqin sa da ake yi da zina ba shine kadai alfasha ba sata ita ma alfasha ce ha'inci alfasha ce girman kai alfasha ne dukkan wani abu wanda yake wato dukkan fitra asalin halitta lafiyayyar halitta ta mutum yana inkarinta yana ganin muninta to alfasha ne abinda yake hankali wato dukkan abinda Allah ya haramta na mummunan aiki wanda hankali ma kansa yayi shaida da munin sa zaka samu Allah ya haramta shi domin ba wai dan shi dan hankali ya ce haramu bane shine Allah ya haramta a'a saboda dukkan abinda Allah zai haramta to zaka samu hankali ma kansa yana ganin munin wannan abu kuma ka duba dukkan abubuwan da Allah ta'ala ya haramta musamman wanda suke munana a cikin dabi'a waɗanda suke ababan inkari a cikin dabi'a shi yasa zaka ga kan cewa abubuwa ne waɗanda yake dukkan mutane sun yi tarayya akan aibin sa sai zaka yi mamaki kaga wato kasashen da ake cewa sun ci gaba suna hana basa bada lasinsi na wato ayi kilakanci karuwanci free palo suna hanawa ko dai su ce sai wani waje wanda za a ce a red district wato danger nan ne za a je ayi ko kuma su ce sun hana din gabaki dai ko kuma su ce sai an bada wani lasinsi ko kuma su ce su kayyade lokaci amma saboda sun idrakin su da kan cewa wannan abin barna ne basu yi ikirarin sa ba kamar yadda suka yi ikirarin aure kowa zai iya yin aure amma wannan alfasha saboda sun san abu ne wanda yake mummuna duk da yake ba addini suke bi ba suna ganin munancin sa wato suna ganin muzancin sa to Allah ta'ala ya haramta abinda Allah ya haramta shine alfasha an gabatar da ambatanta saboda muninta aikin alfasha an gabatar da shi saboda munin sa wal ithma da sabo alfasha tana cikin sabo amma aka kaddamar da ita kuma aka yi takhsisinta dhikrul khas qabla al am aka ambaci abin da yake kebantacce kafin a ambaci abin da yake shi ma yana cikin wannan wato gabaki dayan na gaba daya domin a nuna wato muhimmancin haramcin wannan aiki wanda yake na alfasha sa al ithma shine dukkan sabo dukkan ai asalin sabo ma'anar sabo shine abinda a asali wato daga sifa ne na raquma wadda take taguwa wadda take tana yin ana tsere da ita kullun akai tsere ita ce take zamantowa ta daya wata ran da akai tsere sai kawai take tafiya yanda ya kamata ya zamanto ta zo bata zo na daya ba saboda haka mai ita yi ta dukanta sai a kira ta afima mai laifi ta yi sabo to sabo shine dukkan abin da yake Allah yayi umarni da shi kai kuma ka saba shine ya zamanto wajibi ka bashi ko kuma hani ka aikata ya hada saboda haka alfasha ta shiga ciki wal baghy bi ghairi al haqq da zalunci alfai shine wato shiga cikin haƙin wani ba da haƙi ba ka hana wani haƙin sa sawa'un a cikin jinin sa ko a dukiyar sa ko a mutuncin sa wannan shine al baghy shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata ukuba babu wani laifi da Allah yake gaggawar ukuba akan wanda yayi irin al baghy wal qafiya wannan zalunci cin zali da kuma yanke zumunci su ne wanda nan da nan Allah yake kawo ukuba akan su sai kaga mutum yana ta shan bakar wahala shi yasa farkon abin da mutum ya kamata yayi yayin da yaga tsanani yayi tsanani ya binciki kansa akan haƙoƙin mutane ta yiwu akwai haƙƙin wani ko wata amana da aka baka ta kuɗin marayu da ka bi ta kansa ka binciki kanka to idan kai wannan sai kaga Allah madaukakin sarki ya yaye maka saboda Allah yana kishin haƙƙin bayinsa to Allah ya shi ma al-baghy yana daga cikin sabo amma an ware shi dhikrul khas ba'da al-am an ambace shi a matsayin kebantaccen sabo domin nuna muhimmancin wato kula da rashin aikata wannan haramun din haramun ne wanda yake mai muhimmanci kan a bashi wa an tushriku billahi ku shirka da Allah shine ku hada Allah da wani a cikin bauta abinda bai saukar da hujja akan sa ba wannan ba yana nufin kan cewa akwai shirka da Allah ya saukar da hujja akan ta ba a'a abu kun shirka da Allah abinda babu wani dalili akan ai shirkar da shi ballantana ma Allah ya ce ya kyale ai babu dalilin ballantana ya zamanto tabbatacce kamar wanda Allah ta'ala yake cewa a karshen suratul mu'minun wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi wanda ya kira wanda ya bauta ma wani abun bauta daban ba Allah ba babu hujja a gare shi ai ba wai cewa abun bautar da babu hujja a gare shi ba kace zaka kayyade kamar akwai wani abun bautar da zaka bauta ma ba Allah ba wanda shi akwai hujja a gare shi a'a babu hujja a gare shi ballantana ma ya riya cewa akwai hujja wato sifa ce tawdihiyya wadda take bayyana cewa babu hujja wata hujja akan abota ma wani Allah to haka zalika shirka babu wata hujja da za a ce babu wata hujja akan bauta akan yin shirka da Allah ballantana a ce Allah ya saukar da ita sannan wa an taqulu allahi ma la ta'lamu, ku fadi abu wanda yake baku sani ba dangane da Allah. In kuka kula, barnar dake cikin waɗannan abubuwa zahira ce, kali ya tabbatar da kan cewa akwai barna a cikin waɗannan abubuwa. To haka Allah ta'ala yake, in ka duk abin da Allah ya haramta, to imma barna ce sirfa 100%, babu wani gyara, babu wani alkhairi a cikin ta, kamar shirka, kamar a kira ma Allah ƙarya, kamar zalunci, babu wani hali da aka halatta shi, kamar a ita alfasha. Sako kuwa haka zalika, sako kuwa akan samu wani aiki wanda yake sako ne, wanda za a iya samun maslaha a ciki, amma mafsadar ta fi tsanani. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce, yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas, za su tambaye ka dangane da giya da caca, ka ce akwai laifi mai girma a ciki da kuma amfani ga mutane. Saboda kaga kenan akwai maslaha akwai mafsada. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, laifin yafi amfanin. To wannan shine dukkan abin da Allah ya haramta, imma mafsada mahdha 100%, barna ce, wa imma mafsada rajiha, wa imma barna tafi amfanin yi, tafi amfanin girma, to sai Allah ya haramta. Haka zalika duk abin da Allah ya halatta shi, imma maslaha ne 100%, wa imma maslaha rajiha, maslahar tafi rashin maslaha, tafi barnar rinjaye, tafi barnar yawa. To haka shari'a take, haka shari'ar Allah take. To wanda yake nuna kan cewar wannan yayi daga cikin shaida da yake nuna cewa daga wajen Allah take, duk wani abu ka bi wannan kai istiqra'in shari'a. Kuma wanda suka yi istiqra'i na shari'a sun yi wannan, irin su Imam Shafi'i, irin su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim, sun yi istiqra'in shari'a, su nuna wanda yake suka fi su. Kuma dama akwai irin su Imam al-Ghazali a cikin kunsa Irwa'ul Ghalil fi Ta'lim, akwai Irwa'ul Ghalil, afwan, Shifa'ul Ghalil, akwai Shifa'ul Ghalil na Ibn al-Qayyim akan qaddara, akwai Shifa'ul Ghalil na al-Imam al-Ghazali akan usul al-fiqh, akan illa ta qiyasi a cikin fiqh. Sun bayyana asrarush shari'a, duk wani aiki na shari'a zaka gani kan cewa in dai haramun ne to barna ce a ciki, imma barna 100%, wa imma yake ita ce mafi rinjaye a bisa gyara da amfanin dake cikin ta. To yanzu ka duba waɗannan abubuwa, dukkanin su barna ce 100%, in banda al-ithm wanda zaka iya cewa a cikin sabo, wani aiki na sabo, ga kan cewa akwai wani dan wato akwai wani amfani, amma amfanin bai kai ya bai taka kara ya karya ba akan barnar da take ciki. Na'am.
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها
Allah jalla wa ala yace wali kulli ummatin ajal, kowace al'umma wanda yake ajali, wanda shine lokaci wanda aka rubuta mata. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, idan ajalin su yazo to ba za a jinkirtar da su koda sa'a guda ba, ko ba za su gabaci ajalin da koda sa'a guda ba. Wato Allah madaukakin sarki yace kowace al'umma, anan abinda ake nufi da al'umma sune karni na mutane wanda suka hadu akan aqida. Wato kamar wannan narko ne, wa'idi ne, ban tsoro ne Allah ta'ala yake yi ga waɗanda al'umar da'awa, waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu alqur'ani tun daga Quraysh tun zamanin har Allah ya nade duniyar sa, sawa'un wanda da ita al'umar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya samu, karnin da ya samu, wanda suka hadu a cikin aqida daya, suka hadu akan ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam da ishraki,
to annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ku da ma wanda suka gabata a cikin tarihin dan adam kowace al'umma tana da ajali wannan yana daga cikin wato amfani da tarihi wato tunatar da mutum tarihi da karatun tarihi domin ka amfana da yau ka san da dan yau dan sanin ka na da ya sanya yau dinka ta yi kyau cewa kan ku duba tarihi kowace al'umma suna da ajalin su ada mutanen annabi nuhu haka suka zo da ajalin su yayi da suna ta cewa fa'tina bima ta'iduna ka zo mana alƙawari da shi ka zo mana yana cewa inna ma ya'tikum bihi Allahu insha'a wa ma antum inna ma ya'tikum bihi insha'a ya aya take a cikin suratul hud wa ma antum bimu'jizin Allah yi shine zai zo muku da shi in ya so wa ma ba za ku gagare shi ba har kuma tarihi ya tabbatar cewa lokacin falamma jaa amruna yayin da al'amarin Allah din yazo shikenan kuma al'amarin hukumar ta sauka haka akai da Adu haka akai da Samud haka akai da Musa haka akai da mutanen annabi Lut mutanen annabi Ibrahim Fir'auna da mutanen sa haka kowace al'umma tana da ajalinta saboda haka jinkiri rashin zuwan azaba wannan ba dalili bane akan cewa mutane sun tsira saboda haka wannan a ciki akwai ban tsoro ga waɗanda suke ƙaryata manzanni cewa abinda yasa ai azaba su ma kamar yanda wancan suke da ajali su ma haka nasu ajalin zai zo kuma idan wannan ajali yazo sunnar Allah ta tabbata cewa baya ketarewa kuma ba a wato ganin tsananin ƙaryatawa da masu ƙaryata manzanni suke yi wannan ba zai sa Allah ya ga jan hakuri ba ba sifarsa bane wannan ya gaggauta kawo musu hukubar bayan lokacin bai yi ba sai lokacin ya zo haka zalika ba zai jinkirta musu ba idan lokacin ya riga ya zo sannan a cikin wannan akwai alƙawari kyakkyawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na ban hakuri cewa kai hakuri kowace al'umma tana da lokacinta kamar yanda Allah ta'ala ya ce masa wala qad ja'aka min naba'il mursalin labarin manzanni ya zo maka ai ka gani saboda haka komai da ajalin sa sanin wannan cewa kowane abu yana da ajali yana daga cikin abin da yake sanya mutum ya zama to bai yanke kauna ba daga zuwan dauki daga Allah jalla wa ala bai kuma kawazuci ba bai kuma kagu ba bai kuma mugusta zato ga Allah ba bai kuma zauna a cikin damuwa da rashin jin dadin rayuwa ba ya kasa tsina na komai domin rashin wannan yaqinin a cikin zuci yakan sanya mutum ya kasa tsina na komai a cikin rayuwarsa amma idan ka saka kankance cewa komai fa yana da ajali kamar yanda kowane mutum yake da ajali haka kowace al'umma ita ma take da nata ajali kowane karni haka zai zo shi ma in lokacin sa ya wuce sai ya wuce sai ya riga ya ci sannan Allah ta'ala yace ya bani adam ya ku yan adam in ma ya'tiyannakum rusulun minkum idan manzanni suka zo muku daga cikin ku yaqussuna alaikum ayati suna hikayo suna muku hikayar ayoyina suna karantar da ku ayoyina famani taqa wa aslaha wanda duk yaji tsoro wanda duk yayi taqwa wa aslaha ya kyautata fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma ba za su zamanto suna yin bakin ciki ba yayin da wadansu suke bakin ciki walladina kadzabu bi ayatina wadanda ku suka karyata ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai basu bi ayoyin ba ulaika ashabun nar wadannan sune yan wuta hum fiha khalidun su masu dawama ne a cikin ta wato masu zama ne a cikin ta dindindin wannan kira ne Allah ta'ala yayi ma bani adam wanda yana cikin jumlan kiran da Allah ta'ala yayi ma bani adam tun karshen muhawara tun karshen kissa da ya kawo tsakanin abin da ya faru karshen kissa da ya kawo na abin da ya faru tsakanin annabi adam da iblis ya soma ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum ya bani adam la yafnannakum ash-shaytan ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid sannan kuma nan yace ya bani adam in ma ya'tiyannakum rusulun minkum wato bayan Allah ya kissanta mana cewa adawa tsakanin bani adam da iblis da zurriyarsa da dadiyar adawa ce gadanta akai kuma iblis din nan sai an tashi tsaye za a yi yaki da shi domin kaidin sa ya sanya shi zaka iya yana ganin ka ta inda kai baka ganin sa kuma ya ce zai tare maka dukkan hanyar da za ta kai ka tsira akan tafarki na daidai ta gaba ta baya ta dama ta dama ta hagu to sai nan ya tunatar da kai cewa to ga abin da zai taimake ka bi kale ka haka ba shi Allah jalla wa ala a cikin rahamarsa ya kawo maka abin da zai taimaka maka wajen yakin ka da shaytan shine aiko manzanni. Yace to ku bani Adam idan manzanni suka zo muku. Abinda yasa ya zamanto akai wannan fassarar ba a ce idan manzo ya zo muku ba dan kar ku dauka ana an takaita shi ne akan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ma jerin gwano ne na waɗannan manzannin wanda yake za su zo wato tun farkon halitta. Tamkar wato ana tunatar da mu ne wanda ake karanta mana Alkur'ani kan cewa tun farkon halitta Allah ya wannan kiran ga bani Adam. Cewa manzanni za su zo muku. To idan manzanni suka zo muku kuma manzannin nan daga cikin ku ma'ana mutane ne ba mala'iku ba. Domin sunnar Allah ta gabata kan cewa baya aiko da wani a matsayin da ya bashi manzanci ya zuwa ga mutane face manzo kamar su face mutum kamar su sai yace to kuma manzannin nan sifar su za su zo ne da ayoyin Allah. Al-aya anan wajen tana da ma'ana abu biyu. Al-aya hukuncin Allah shine bayanin abinda Allah jalla wa ala yake so da abinda baya so. Kuma tana da ma'anar abinda zai zamanto alama ta gaskiyar wannan annabi shine mu'jiza da Allah ya ba mu kowane manzo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyyin min anbiya illahi illa ma illa qad utiya min al-ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Ma babu wani annabi daga cikin annabawa face Allah ya bashi mu'jiza hujja aya wadda wadda take sanya mutane su imani da kwatankwaciyarta. To ni ayar da Allah ya bani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wahayi da Allah ya wahayi a gare ni kuma ina fata na fi su mabiya. Annabi Musa Allah ya bashi sanda, Annabi Isa Allah ya bashi ikon warkar da marasa lafiya, Annabi Shu'aibu, Annabi Salihu Allah ya bashi taguwa. Kowane annabi yana da aya da Allah ta'ala ya bashi. To yaqusuna alaikum ayati suna ga suna muku hikayar ayoyi na wato suna sun zo da aya da take tabbatar da gaskiyar su. To sai Allah ya ce famanittaqa bai ce famanittaba ar-rusul ba bai ce wanda ya bi su ba dan ya nuna kan cewar aiko da manzannin su manzanni ba su da wata maslaha ta su ta kashin kansu akan wanda suke nema daga wajen mutanen su hatta da'ar ma ba ita suke nema ba domin in sun yi da'ar dan kansu sai nan Allah ya kawo abin da yake maslaha tana komawa ya zuwa ga waɗanda aka kira din ne yace famanittaqa wanda bi yayi takawa wanda ku yi takawa ai kansa yayi ma wa aslaha ya kyautata ya gyara ai aslaha nafsuhu wa aslaha amalahu ya gyara zuciyarsa ya gyara kansa kuma ya gyara aikin sa saboda haka abinda annabawa suka zo da shi shine wannan at-taqwa was-salah kamar yadda annabi Shu'aibu yake cewa in uridu illa al-islaha mastata'at ba abinda nake nema face na kawo gyara gurgudan iko na annabawa ba su da wani hazzi ba su da wani rabo nasu na kansu da suke nema daga wajen mutanen su shi yasa ma hatta sadakar ma aka hana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba da yace ku yi zakka ku yi sadaka ku bayar da sadaka kada ma ku dauka kan cewa to ka gani ai dama haka ake addini ku tattara masa shi ya ci ku kuma ku zauna ba ku da shi yace in kun tattara ma kun kawo haka nan wajen zai raba ya bayar ko dabino guda ɗaya ba zai ci ba da shi da ƴan uwansa da danginsa to dan ya nuna kan cewa ba shi da wani rabo Allah dan ya nuna cewa babu wani rabo ga annabawa sai ya kawo sharadi da abin da yake zai koma zuwa ga mutanen ne Allah ta'ala ya ce sakamakon taqwa da salaha shine babu tsoro lokacin da ake jin tsoro kenan duk lokacin da ake jin tsoro lokacin saukar mutuwa da lokacin shiga kabari da lokacin zuwan masu tambayar kabari da lokacin tashi rana alkiyama da lokacin hisabi da lokacin bayar da littafi da lokacin wucewa kan sirafi duk waɗannan wurare ne na tsoro da babu kamar su to su waɗannan la khaufun alayhi wala hum yahzanun bai ce wala huzna alaihim ba wala hazan bai ce babu kuma kunci ba sai ya ce wala hum yahzanun dan ya ishara cewa akwai waɗanda yake su kan suna cikin bakin ciki amma su waɗannan su ba za su yi bakin ciki ba akan abin da suka bari a baya waɗansu wannan bakin cikin ya ishe su azaba zaman kabari suna tuna baya wannan ya ishe su azaba da dana sani lokacin da na sanin da zaka ga babu ma kofar da zaka kwankwasa ballantana kace a ballantana a bude maka sannan yace walladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha wanda kusa karanta ayoyin mu suka girman kai basu ba ayoyin ba to waɗannan su ne ƴan wuta wanda yake su masu dawama ne a cikin ta wato sun hada abubuwa guda biyu bayan karyatawa kuma suka girman kai wajen su yi aiki da suka ci aiki da ayoyin ta yaya za a yi suna ganin kan cewa sun fi karfin su zo su biyayya ga wanda yake suna ganin koma bayan su ne tunda idan imani ya kunshi kai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake yi kai to su kuma suna ganin kanta sun fi karfi ya zaman to su su ne mabiya sai dai su abi su ba su su bi ba shi yasa girman kai yake da hadari a cikin rayuwar dan adam na'am
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
تدعون وجن وأزيني الله تعالى يكي يزمن انتقالي يزوى غا مشهدي دا جتكم مشهد ان واتو متاكي نفرقو نشيغا wato rana na tafiya lahira ya bude da ban tsoro Allah ya ce faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba waye yafi zalunci da wanda yake karya ga Allah au kadzaba bi ayatihi ko ya karyata ayoyin Allah ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab wadannan raban su na daga littafi wanda aka rubuta musu wato a cikin lauhul mahfuz cewa shine raban su na arzikin su da aikin su yanaluhum zai same su hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum hasse idan manzannin mu sun zo musu suna daukar ransu sune mala'iku qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah sai su ce ina waɗanda kuka kasance kuna kiran su ba Allah ba kuna kiran su da bauta kuna bauta musu ba Allah ba qalu ballu anna sai su ce sun bace mana wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin suka yi shaida akan kawo kansu kan cewa hakika su sun kasance kafirai wannan lokacin da mutuwa take zuwa musu kenan Allah madaukakin sarki kamar yanda ya tabbatar a wannan ayar a ayoyi da dama Allah yana ta maimaita wannan wa yafi zalunci bisa wanda ya kirama Allah kariya ko ya karyata ayoyin Allah wato hikimar dake cikin wannan yana daga cikin abubuwa da Allah ya maimaita su da yawa a cikin alkur'ani watakila mahaddata za su iya gaya mana ma adadin faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba da yawa Allah yana maimaita wannan dan a cikin wannan akwai tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba ya zama to kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kirar wannan abin yayi yace Allah ya faɗa bayan ba Allah ya faɗa ba kuma kullun yana ta faɗa wa yafi zalunci irin wanda ya kira mu Allah kariya ba zai yiwu ba musamman abinda mutum zai ta faɗan sa yau da kullun ko ƙarya yake daga baya zai dan yi ƙarya kamanta shi kai ya kamata dai in kamanta abin nan da nake faɗa ba to ballantana wanda yake sananne ne da gaskiyar sa da kuma a ganin girman Allah ya zamanto yana ta cewa Allah Allah kuma ya zamanto ba haka din bane to Allah ta'ala yace waɗanda suke masu irin wannan masu karyata ayoyin Allah masu kirama Allah kariya to na raban su Allah zai ba su shine abinda Allah ya rubuta musu a duniya kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika jibril ya gaya masa lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha babu wani rai da zai mutu sai ya cika arzikin sa da ajalin sa iya kwanakin da aka ba mutum da iya arzikin da aka rubuta mutum ba zai mutu ba sai ya samu gabaki daya dan haka mu yace mu ji tsoron Allah mu kyautata wajen nema to Allah yace aikin su abinda aka rubuta musu a cikin littafi raban su na littafi shine abinda aka rubuta musu tun suna cikin mahaifiyar su wanda za a aika mala'ika ya rubuta fa yumaru bi katbi arba'in aw murce shi da rubuta abubuwa guda hudu da arzikin sa da aikin sa da ajalin sa da kuma kan cewa shaqiyun aw sa'id dan mutum ne ko dan aljanna to wannan abun da aka rubuta musu zai sami za su same shi wannan ba zai sa a tawaye musu arzikin su ba dan sun yi ma Allah wannan Allah madaukakin sarki bai dauki duniyar a komai ba ba nan ne Allah yake jaza'i ba to har sai ran da manzanni suka zo sai da mala'iku suka zo daukan ransu a cikin wannan akwai tabbatar da kan cewa mala'iku masu daukan rai ba kawai mala'ika ne guda daya ba kamar yanda Allah ta'ala ya ce a wani waje kulle tawaffakum malakul maut nan yace hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum domin mala'ikan mutuwa yana da mataimaka wanda suke taimaka masa wajen daukar ran bayi wannan yana faruwa ne yayin wato yayin da kafiri yazo mutuwa mala'iku sai sun masa wannan wato gwalewar da bakar magana wanda take za ta kara masa dacin mutuwa akan dacin da zai shi shine ina wanda kake bauta ma ba Allah ba, ina wanda kake ma addu'a kake kiransa ya agaje ka, ya agaje ka, ina yake ya shaida akan sa cewa hakika shi kafiri ne, wato sai yayi shaida akan cewa kafiri ne, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi, babu wani daga cikin ahlul kitabi face sai yayi imani na gaskiya da Annabi Isa kafin ya mutu. A cikin ɗaya daga cikin fuskokin tafsiri cewa dukkan wanda yake ba musulmi, dukkan wanda yake yana da awar bin Annabi Isa, idan mutuwa ta zo masa sai ya ji, sai ya yi shaida a kansa cewa Annabi Musa ba, Annabi Isa ba Allah bane bal manzon Allah ne, ya shaida a kansa, akan kansa, akan cewar wato ya kasance mushriki. To haka zalika, duk haka zalika kafirai masu karanta ayoyin Allah su ma za su. Na'am, sannan Allah ya ce
قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم ربنا هؤلاء أضلونا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
الله تعالى يجي قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. Allah ya ce udkhulu fi umamin, ku shiga cikin al'umomi, qad khalat min qablikum min al-jinni wal-ins, wanda suka riga suka wuce kafin ku daga cikin aljanu da mutane, ku shiga cikin wuta. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, ko yaushe wata al'uma ta shiga sai ta la'anci yar uwarta wadda ta riga ta shiga. Hatta idad daruku fiha jami'a, har sai idan sun hadu da juna gabaki daya a cikin ta. Qalat ukhrahum li'ulahum, na ƙarshen su, na ƙarshen al'umomi sai su ce ma na farkon, rabbana ha'ula'i adalluna, ya ubangijinmu waɗannan na farkon su ne suka ɓatar da mu, fa'atihim azaban dhi'fan minan nar, dan haka ka ba su riɓi na azaba a cikin wuta. Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun, sai Allah ya ce kowa yana da riɓi, za a ninka masa, kowa yana da ninki baninki na azaba, walakin la ta'lamun, amma ba ku sani ba, ba ku san haka ba. وقالت أولاهم لأخراهم, نفركن سيس تشيما نكرشن, فما كان لكم علينا من فضل, باب ونفللا باب وتفللا لتتبتع أغريكو أكمو, فذوقوا العذاب, توكما كنت أنا عذابا بما كنتم تكسبون, لابن دكوكا وتؤيكا تامكاوكوكو. وانا مشهدين دا قتكم مشاهد نرانا القيامة دا الله يكي تشيما وزي تشيما وطن دا يسكا كراما الله كداسو كريا تآيو ينسا, zai gaya musu wannan magana, maganarsa kuma wanda yake la yubaddalul qawlu ladayhi, ba a canza magana a cikin magana Allah, magana ce umarninsa shine wato amr takwini taqdiri, ya zamanto wato umarni ne wanda yake zartacce. Allah ya ce ku shiga cikin wuta, ku shiga cikin al'umomi da suka gabace ku daga cikin mutane da aljanu a cikin wuta. Shikenan, in Allah ya faɗi magana ta tabbata kenan, sun zamanto ƴan wuta har abada. Ko sannan sai Allah ya ba mu labarin yadda za su kasance a cikin wuta, waɗanda suka gabata, waɗanda suka zo daga baya su ne za su shiga. In suka shiga, ko yau in suka shiga, yayin da suna shiga suna la'antar juna, kamar yadda Annabi Ibrahim yake cewa wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'awakum an-nar, rana al-qiyama sashen ku zai rinka wato tsine ma sashi, zai rinka kafurta da sashi, kuma ya rinka wato la'antar juna. To suna shiga cikin wuta, yayin da gaisuwar ƴan aljanna, yayin da suke shiga cikin aljanna shine sallama, su kuwa la'ana ce, Allah ya tsine muku, Allah ya tsine muku, haka za su rinka yin tsinuwa tsakaninsu, har sai da suka haɗu gabaki ɗaya kuma. To shikenan Allah ya ba mu labarin irin taro da za su sir da wannan taro conference na ƴan wuta Allah ya tsare mu da shi shine wannan conference wannan taro da zasu shine waɗanda yake sun zo sune mabiya wanda suka kasance masu bi waɗanda sune ƴan masu yuyuyu wanda yake za a tura su su tafi su turu a ce musu je su wauta a ce musu je su jifa a ce musu je su ƙaryata a ce ana amfani da su wajen saban Allah su kuma manyan shedanun su ne a can sama to yayin da suka zo suka tare da manyan shedanun nasu sai su ce waɗannan ya Allah su suka batar da mu su ne suke ce mana ni kaza kamar yadda yazo a cikin alqur'ani ayoyi da dama a cikin suratul safat a cikin suratul saba da kuma cikin suratul baqara ma gashi nan ittabara alladina tubu min alladina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab zuwa ga karshen sai su ce Allah ka rubanya musu waɗannan su suka batar da mu dan haka in ka tashi musu azaba ka ba su azabar ta zaman to ninkin ba ninki Allah sai ya ce kowa zai samu ninkin azaba a ninka masa azabar irin gurgudan aikin sa wato ba sai kun fada ba tunda waɗanda yake sun zamanto sun batar da mutane akan bata su kan tabbas kamar yadda Allah ta'ala yace wala yahmilunna awzarahum wa awzaran ma awzarihim wala yusalunna yawm alqiyamati amma kanu yaftarun zasu dauki nauyin su da nauyin waɗanda wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim zasu dauki nauyin su da nauyi tare da nauyin su ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ذاس دوكي نوين سو تككي دكما دكا تكين نوين وان دسك يبتد سو بعد إلمي با سو ما دذاس دوكي نوين سو وانا شيني واتو ربان واتو منكا ور عذاب دا اكي مس سنن بايا إدن سو نفر كون وان ديك سوني مبيان من ين سوني ذاسو چي كوا نيدا جتكي مو ذا ربان يامس عذابا saboda haka kuma ku dandana abinda kuma kuka yi ananu sadadnakum anil huda ba'da ijja'akum bal kuntum mujrimin ai mu ne muka hana ku bin shari'a yayin da ta zo muku ku dai mujrimai ne wanda yake kuma wannan hujjar su gaskiya ce mabiya idan shuwagabanni ba karfi da yaji suka zo suka tirsa saka ba kan cewa sai ka zo ka ji su akan bata gabaki dai kuma bayan an yi wannan ne su sun yi wannan sai kuma shedan ya zo ya tasa hudu ba وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق bayan an hukunta al'amari sai shedan kuma yazo yace to Allah fa yayi muku alƙawari na gaskiya ni ku ne muku alƙawari na saba muku wama kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtu ba ni da wanda iko akan ku kiran ku ne kuka amsa mu fala talumuni wa lumu anfusakum kada ku zarge ni ku zargi kawo kanku ma ana bi musrikhikum wama antum bi musrikhi ba zan yi muku wani agaji ba in kururuwa a tsirar da ku daga azaba ba zan yi ma kaina ba wama antum bi musrikhi kuma ba za ku iya mun ba inni kafartu bima ashraktumuni min qabl to ni a wannan rana na kafurta daga shirk daga tarayyar da kuka yi mun kuka ce ni ne Allah kuka ce ni za ku ba Allah ba to ni na kafurta ba ni ba ku inna zalimina lahum azabun alim azzalimai sa da azaba mai radadi Allah ya kiyashe mu
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين
Allah ya ce innal ladina kadzabu bi ayatina hakika wanda suka karyata ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai basu bi ayoyinmu ba la tufattahu lahum abwabus sama ba za a bude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat hasira kumi ya shiga ta kafar allura wakadhalika najzil mujrimin kamar haka ne muke sakanta ma masu laifi lahum min jahannama mihadun suna da shimfida a cikin wutar jahannama suna da shimfida ta wutar jahannama wa min fawqihim ghawash a saman su kuma suna da wato mayafi wanda yake lullube su shi ma na azabar na wutar jahannama
wakadhalika najzi adh-dhalimin, kamar haka ne muke sakamako ga waɗanda suke azzalimai. Allah ya faɗi wannan ka'ida ce ta sa cewa kafir waɗanda suka karyata ayoyin Allah ko basu bi ayoyin Allah ba a nan duniya, to ba za a bude sama a gare su ba. Ma'anar budewar sama, Allah ba zai bude sama addu'ar su ta hau ba, ba zai bude sama aikin su ya hau ba, Allah ba zai bude sama ransu a ɗaukaka shi zuwa ga sama ba yayin da suka zo mutuwa. Akan wannan akwai hadithin Bara ibn Azib a cikin Musnad al-Imam Ahmad, hadisi mai tsawo wanda ya sifanta yanda ɗaukar ran mumini yake da ɗaukar ran fajiri, kafiri da fajiri. Mumini shi idan aka ɗauki ransa, mala'iku din suka zo, a takaice zan kawo mana hadisin kenan, za su hau da shi zuwa ga sama. Ko yaushe ya wuce, zai wuce taro na mala'iku a hanyarsa zuwa ga sama, har ya zuwa ga al-illiyun. Ko yaushe ya zo sai su ce marhaba da wannan rai mai tsarki, wanda ya rayu a cikin jiki mai tsarki. Su kira shi da sunansa wanda yake mafi kyawun sunan da ake kiransa a nan duniya. Har sai tukuna ya cike ya zuwa ga al-illiyin. Allah ya ce a rubuta shi a cikin al-illiyun, a cikin al-aljanna, a cikin aljanna. Sannan Allah ya ce a dawo da ran cikin duniya, cikin kabarinsa, domin Allah ya rubuta cewa a ciki ya halice su, a cikin duniya suka rayu, a ciki za su mutu, kuma daga ciki za a tashe su ranar alkiyama. Sai a dawo da ran cikin kabari. To ana dawo da ran cikin kabari lokacin ne mutane suka juya suna tafiya har yana jin takun takalmansu, sai mala'iku biyu su zo, masu tsanani wajen ɗabi'a, hatta ga mumini. Domin wannan ita ce fitinar kabari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu nemi tsarin Allah daga gare ta. Da kaushin hali za su yi masa tsawa, ce waye ubangijinka, sai ya ce Allah. Waye annabinka, waye ne addininka, ya ce musulunci. Me ka faɗa akan wannan mutumin da ya zo mata, ya ce shi ne annabin Allah kuma manzon Allah. To in ya faɗa shi kenan, sai su ce, sai ai kira a ce bawa ya yi gaskiya, ku masa shimfiɗa daga cikin aljanna. Sannan ya zo masa daga iska ta aljanna, sai a nuna masa gidansa na wuta da gidansa na aljanna. Sai a ce kaga da kai kafirci, da can za ka shiga, amma yanzu da kai imani kaga ga gidanka. Sai ce Allah ai sauri, ai tashin alkiyama. Shi kuwa kafiri ko fajiri idan suka zo suka ɗauki ransa, bayan an sifanta da irin abin da za su zo da su ɗauki ran, ya fita da yadda fitar ran za ta zamanto mai tsanani, idan suka tashi za su tafi da shi zuwa ga sama, sai a ce wane ne, sai a ambace shi, da mummunan sunan da aka fi kiransa da shi. Irin sunan da ake kiransa da shi in na kafircin ne, da wannan sunan za su kira shi. To sannan sai a ba za a buɗe masa kofa ba, a ce a mayar da shi. Sai a mayar da shi, ba za a buɗe kofar sama a gare shi ba, ballantana ma ya wuce ga waɗansu mala'iku na rahama. Sai a dawo da shi cikin jikinsa, waɗannan mala'iku su zo masa masu ban tsoro, su yi masa tsawa, su yi masa waɗannan tambayoyi. In suka ce waye ubangijinka, ya ce bai sani ba. Me ye addininka, ya ce bai sani ba. Me ka faɗa akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce bai sani ba. Sai a ce la daraita wala talait, baka sani ba, baka karatu ba. Sannan ai masa shimfiɗa ta wutar jahannama, sumum, wato hayakinta da zafinta, ya shigo masa cikin wutar jahannama, a kabarin ya takura a gare shi. Sannan a turo wani mala'ika wanda yake baya ji, baya gani, baya magana. Wannan ya tabbata a cikin hadisi, shi ne wanda zaka ji mutanen musa cewa wala kiri. To ba abin da ya zo a cikin hadisi da nuna sunansa kenan, amma ya zo da wannan sifa, baya ji, baya magana, baya gani. Zai dake shi da dukan da zai rubur, da zai ragarga da jikinsa, yayi kururuwa da kowa yana ji, in banda bani Adam. In banda bani Adam da aljanu ba sa jin abin da yake faruwa na azabar kabari, amma sauran dabbobi suna ji, kuma da annabawan Allah. Don wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce da waɗansu kaburbura guda biyu, yace azaba ake musu, shi Allah ya ji yana jin da shi azabar kabari. Don haka abin da yake gaban mu kenan bayin Allah. Allah ya kiyashe mu, Allah ya samu mutu cikin salihai. To Allah ta'ala ya faɗi wannan ka'ida ce, kafirai da wanda suke girman kai da bin ayoyin Allah, su kam halinsu kenan, ba za a buɗe musu kofofin sama ba. Kuma wannan Allah ya ce ba za su shiga aljanna ba har sai raƙumi ya shiga ta kafar allura. Kun san dai girman raƙumi, kun san ƙanƙantar wato hudar allura, inda ake zura zaren yake shiga. To ka takura da ƙumi ya zamanto ɗan ƙanƙani da har zai shiga cikin nan, to ran da wannan ya faru shi ne za su shiga aljanna, wato mustahili ne su shiga aljanna.
mustahili ne a bude musu kofofin jahannam a bude musu kofofin sama sannan Allah ya tabbatar da wannan wanda yake shine hadisin albara dinnan ya fada da hum min jahannama mihadu wa min fawqihim gawash wa kadhalika najzi al-zalimin sannan kuma Allah ya fada dan game da mu'minai na'am
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون
الله تعالى يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن دخسك إيماني كما سك أيكي نجري لا نكلف نفسا إلا وسعها باما أورا مري فاتي أبن ذات إياه أولئك أصحاب الجنة وأنن سوني إن الجنة هم فيها خالدون سوما سدى وما نجند دن أشكنت ونزعنا ما في صدورهم من غل مكتشري أبندك يشكن كرازنسو نواتو حسدا دكييا دكاشي تجري من تحتهم الأنهار قورمونا قدانا أكركشنسو وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا سكتشي دكا يبويات بتقى الله وانده يشري يدمو يزوها قوانا شيني الجنة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بمو كسانشي منا شريوا با دابا دان الله يشري يمو با لقد جاءت رسول ربنا بالحق حقيقة للي منزنن أبنججمو سنزو منا دا قسكيا ونودو أن تلكم الجنة سي أكراو أكا كراسو أن تلكم الجنة أكا شي وچن ياكم من إتشي الجنة أورثتموها أن قاددكو إتا بما كنتم تعملون سبودا أبندهو كسانشي كنا أي كتاوا wannan shine halin mu'minai su kuma Allah madaukakin sarki yace la nukallifu nafsan illa mu'minai wanda suka yi imani suka yi aiki nagari waɗannan sune ƴan aljanna kuma ba ma dora mare sai abin da za ta iya wato imani da aiki salihi din za a iya mai sauki ne shi yasa Allah ya akkada shi anan da jumla i'tiradiyya ce la nukallifu nafsan illa wusaha su da muka suka yi imani suka yi aiki nagari ba wai mun dora musu abu wanda yake gagarba do bane waɗanda waɗancan da suka yi girman kai suka kasa yi a'a dukkan wani rai sawa'un na mumini ko na ko ba na mumini ba ba abinda Allah yake kora masa na taklifi da ya gagare shi imani ba gagaran mutun zai ba aiki na gari sallan nan da azumin nan da zakkar da haji da bin iyaye da dukkan abinda Allah ta'ala yace ayi ba gagaran mutun zai ba mai sauki ne wannan ka'ida ce ta Allah Allah ba la nukallifu nafsan illa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya dora mare sai abinda za ta iya yi wannan daga nan ne malamai suka ce wato babu dukkan abin da ke cikin shari'a mai yuwar yu za a iya yin sa ga dan adam zai iya yi duk inda ko ya zamanto abu ba ka iya yi ba to ruksa za ta zo duk inda aka zamanto ba za ka iya yi ba sai ruksa ta zo kuma ku duba shari'a haka take ka'ida ce daga cikin ka'idodin da malamai suka ambata shine shine wato al-mashaqqatu tajlibu al-taysir tsanani yana kawo sauki duk inda tsanani yazo aka kawo maka wani abu wanda yake ba za ka iya ba to sai ga sauki yazo idan ba za ka iya yin azumi ba sai a ce ka sha karama wani lokaci in ramuwar ma ba za ta yi ba sai a ce kawai ka ciyar ka dina azumi idan ba za ka iya sallah a tsaye ba kai a zaune in ba za ka iya yi a zaune ba sai a kwance kai a kwance in a kwancen ba za ka iya yi da motsi ba kai da idanunka in wannan ba zai yi ba kai a zuci dukkan wani hali da ka shiga ciki akwai sauki saboda haka yin imani da aiki na gari Allah madaukakin sarki ya maida shi mai sauki da kowane rai zai iya yin sa sannan Allah ya ambaci cewa ƴan aljanna ba za su shiga aljanna ba sai ya cire dukkan wani kyashi da dukkan wani rashin jituwa dake tsakaninsu da kullatar juna da suka yi shi sa sayyidina Ali yake cewa ina kaunar cewa da ni da Usman da Talha da Zubair muna cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗanda suke ahalin wannan aya, saboda abin da ya faru tsakanin su sayyidina Ali sun yi yaki tare da Talha da Zubair, dukkanin su an musu albishir da aljanna. Kuma magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ce hukuncin Allah ne, khabar ba a yin nasku, ba a shafa hukuncin, ba umarni bane balantana ka ce an shafe na sayyidina Ali ne aka shafe, ko na Talha ne, ko na Zubair ne, ba wanda aka shafe, dukkan aljanna ne. Saboda haka Annabi sayyidina Ali yake cewa dake shine yazo shine ya sayyidina Ali ya bar duniya bayan su dan duk sun mutu a lokacin yakin Jamal. Shi ku sayyidina Ali yana nan har ya ƙara shekaru wajen guda shekaru wajen 6, sai ki ce ina fata muna cikin waɗanda Allah yake cire wannan wato gillu da wato shine wato rashin jituwa da abin da ya faru tsakani wanda yake wannan yana faruwa tunda sahabbai ba annabawa bane, irin wannan abin zai iya faruwa tsakanin su duk sarkin su duk daukakar su dan a nuna kanta su mutane ne. To amma Allah ta'ala zai cire wannan daga cikin zukatan su. Ya zo a cikin hadisi cewa ƴan aljanna kafin su shiga aljanna sai an tsare su a wata alƙantara a wani tudu, sannan a ce duk abin da ke tsakanin su na cuta da suka yi majuna to duk a cire shi. Ba kamar nan da ake cewa mu zo in za a yi tafiya a ce a kun ga shine ba wani lokaci za ka ga mutane akan yin za a yi tafiya to Allah ya fi majuna a yafe majuna a ce an yafe dan a samu salamatu sadri, to ba a shiga cikin aljanna da irin waɗannan gillu da ihanu da sauransu, ba a shiga aljanna da wannan sai Allah ya tsarkake sannan kuma sai a shiga cikin aljanna. To idan suka shiga cikin aljanna shine sai kuma su rinka wato koramin aljanna ba karkashin aljanna suke, karkashin aljannan ne amma sai aka ce karkashin su take tafiya saboda suna cikin aljanna. Sannan Allah ta'ala ya faɗi abin da ƴan aljanna za su rinka cewa yanda sai ni'imar da Allah ya musu sai alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah, mun gode Allah ya goya tabbata ga Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan, ba zai yiwu a ce mun shirya zuwa ga wannan ba da ba dan Allah ya shirye mu ba, wannan sai ya ƙara musu godiya ga Allah. Sannan a kirawo su a tabbatar da cewa manzannin mu sun zo mana da gaskiya, ishara ga tabbatar da sababi cewa sababin shiryar ta mu sune manzanni da ba dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ina zamu ga shirya yanzu kai da Allah mutum Allah ya yi shi wani arne wanda yake bai taba jin bai taba sanin matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ba shikenan ba ya tabe har abada, arzikin mu sanin mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka ƴan aljanna za su ce Allah ya sa mu a cikin su, sannan sai a kira su, ba a faɗi mai kiran ba domin kiran shine abin lura, abin da za a faɗa din shine, ba sai an faɗi waye ya kiran ba, a ce to wannan fa ita ce aljanna da aka gadar da ku ita saboda ayyukan ku, ma'anar sa aka gadar da ku ita saboda ayyukan ku wato saboda rahamar Allah da ta riske ku kuma aka tabbatar da matsayin ku a ciki gwargwadon aikin ku, amma ba aikin ne ya shigar da ku aljanna ba, rahamar Allah ce, kamar yadda ya zo a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani cewa babu ɗaya daga cikin ku da zai shiga aljanna da saboda aikin sa. Suka ce har kai ya Rasulullah, ya ce hannu, sai dai idan Allah ya lullube ni da rahmarsa da falalarsa. To ma'anar wannan aya da tace an gadar da ku aljanna saboda aikin ku, ma'ana an ba ku matsayin ku a aljanna saboda aikin ku, shi shiga asalin shiga aljanna da rahmar Allah ne, amma aiki ba shine zai kai mutum aljanna ba, rahmar Allah ce. To amma an ka shiga aljanna kuma irin abinda Allah ya kiyaye maka na aikin ka, to sai a baka aljanna gwargwadon wannan matsayi. Kamar kai makarancin alqur'ani ne, sai a ce kai ta karatu kana hauhawa, kai ta karatu kana taka mataki, iya karshen ayar da ka karanta nan ce matsayin ka, kai gwargwadon aikin ka kenan. Saboda haka wanda ya haddace bakara kawai ba za ka hada shi da wanda ya haddace bakara da Ali Imran ba, ba za ka hada shi da wanda yake karanta alqur'anin baki daya ba, ya haddace shi yana karanta shi yana tilawarsa baki daya. To kowa haka ne samu gwargwadon iyakacin aikin sa, waɗansu aikin su ya cinna su can, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda ake ganin tauraro, waɗansu haka ake ganin su a cikin aljanna, ace can ga wasu wani can a can, ka gani san tauraro ne, to waɗansu haka ake ganin su a cikin aljanna. Darajojin suna da yawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin Abi Huraira yace kullu ahlil janna yara maqadahu minan nar, dukkan ɗan aljanna yana ganin gidansa a cikin wuta. Fa yaqul, sai yace laula annallaha hadani, yace da ba dan dai Allah ya shirye ni ba, wato da ba zai faɗi jawabin ba, dan jawabin ba kyau, da ba dan Allah ya shirye ni ba fa yakunu lahu shukran wannan sai ya zama to masa godiya ga Allah yana ganin wannan dan ya zama to masa sanadiyar yin godiya wa kullu ahli an-nar yara maq'adahu min al-janna duk dan wuta yana ganin gidansa a cikin aljanna fa yaqulu law anna Allah hadani sai ce da dai Allah ya shirye ni fa yakunu lahu hasra sai ya zama to masa da na sani da bakin ciki yana da na sani yace da fa na bi Allah da yanzu can nake sai a tattara gidajen yan aljanna yan wuta da basu shigo wuta ba gidajen su a cikin aljanna sai a raba ma yan aljanna shine a ba su gadon a raba a ba su a cikin fadin Allah ta'ala da yace uristumuha an ba ku gado akwai ishara ga mujibin godiya ga Allah tunda ka san gado shi dukiyar da baka yi wani sa'ayi akan ta kuma kake cin ta halak malak baka ji akwai wata minna akwai wata abin nan da akai maka wata burgewa kana ganin wato an baka ne saboda dama kai ne wato tanada maka akai to haka zalika aljanna haka Allah zai gaya mu mu'minai kamar an tanade ta ni dama dan a baku sai wannan ya da kara musu godiya ga Allah jalla wa ala Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin yan aljanna Allah ya bamu aljannatul firdaus Allah ya shigar da mu aljanna bi ghairi hisabin wala azab subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk